Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa na zangon FM akan mitoci 102.5. Sauran gidajen radioan nan Niger sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan za ku iya samun mu a koda yaushe kuke so a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana. Uku na dare a nan Washington DC. Muhammad Lalo ne tare da Sahab Imam Ali muka sake dawo a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa babbar jami'ar adawa ta PDP a Najeriya ta kafa wani kwamiti da zai jagoranci babban taron ta domin yin dubi kan tsawaita wa'adin kwamitin rikon ƙwarya da Sanata Amin Karfi ke jagoranta. Sannan muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya da sharhin jaridun ƙasar Kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A Kenya an fara gida ƙuri'u da aka kada a zaben shugaban ƙasa a kara wadda aka yi tsakanin gidaje biyu masu tarihi a mulkin ƙasar. Kenya dai ta yi ƙaurin suna da tarzoma da ta tashi bayan zaɓe. Shugaba Uhuru Kenyatta yana kan gaba da kashi 55 cikin 100 na ƙuri'u da ƙirga, yayin da abokin karawarsa Raila Odinga yana da kashi 44 cikin 100 bayan da hukumar zaɓen ƙasar ta saki sakamakon farko na ƙuri'un da aka ƙidaya jiya Talata. An yi wannan ƙiyasin ne bayan da aka ƙidaya ƙasa da kashi 1 daga cikin 4 na ƙuri'u da aka kada rumfunan zaɓe 41,000 a ƙasar. Jami'an hukumar zaben suna da mako ɗaya kamin su bayyana sakamakon zaben baki ɗaya, amma kuma suna da zaɓin su bayyana ba tare da wani ɓata lokaci ba domin kaucewa fitina. Jan ƙasar sun tsaya cikin layi na sa'o'i domin kada ƙuri'unsu suka jurewa ruwan sama da kuma zafi a dukunin jiya Talatar.
A karo na 8, shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya tsallake rijiya da baya a wani sabon yunkuri na cire shi daga kan kujerarsa. Bayan muhawara na tsawon sa'o'i 5, wakilai 198 cikin 384 da suka halarci zaman majalisar sun kada kuri'ar amincewa da ƙudurin da 'yan hamayya suka gabatar, yayin da wakilai 177 suka kada kuri'ar neman shugaba Zuma ya yi murabus. Ƙudurin yana buƙatar ƙuri'u 201 kamin ya sami amincewa. Wakilai 9 sun ƙauracewa jefa ƙuri'a wadda aka gudanar cikin sirri. Kodake wannan mataki yana nufin ba tilas bane shugaba Zuma ya yi murabus, duk da haka alama ce ta cewa zai fuskanci matsaloli cikin watanni masu zuwa a daidai lokacin da jam'iyyarsa ta NLC take shirin zaben shugaban jam'iyya cikin watan Disamba idan Allah ya kai mu. Jam'iyyar ta NLC ta faɗi zaɓe a manyan birane uku a zaɓuɓɓukan da aka yi a shekarar ta 2016, galibi saboda ƙarin baƙin jinin Mr. Zuma, yayin da ake ta yi masa zargin cin hanci da rashawa.
Daga China kuma shugabanta Xi Jinping ya yi kira da a ɗauki dukkan matakai da suka kamata domin gudanar da aikin ceto da agazawa waɗanda suka jikkata sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi wacce ta afka wani yanki mai tsaunuka a lardin Sichuan a jiya Talata. Hukumomin ƙasar suka ce mutane 7 sun mutu, yayin da 88 kuma suka samu raunuka, ana kuma fargabar yawan waɗanda suka halaka zai kai aƙalla 100. Jami'ai sun ƙara da cewa 5 daga cikin waɗanda girgizar ta kashe 'yan yawon buɗe ido ne. Hukumar kula da ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ƙiyasta cewa ƙarfin girgizar ta kai maki 6.5, yayin da takwarata ta China tana cewa ƙarfin girgizar ya kai maki 7. Girgizar ƙasar ta lalata gidaje fiye da 100 ta kuma kashe katse hanyoyin wutar lantarki a duk faɗin yankin baki ɗaya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargaɗi mai tsanani ga Koriya ta Arewa, yana cewa idan hukumomin ƙasar da ke Pyongyang suka ci gaba da yin barazana kan Amurka, za su fuskanci lagudan wuta da fushinta, wanda duniya ba ta taɓa ganin irinsa ba. Trump ya gaya wa manema labarai cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana ta wasu take-take na barazana tun bayan da Amurka ta ƙara azawa ƙasar wacce take can daban ƙarin takunkumi, tare da amincewar ilahirin wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sawai bayan da ya yi wannan magana, Koriya ta Arewa ta fidda wata sanarwa tana barazana za ta kai hari kan sansanonin Amurka da ke Guam. Amma masu fashin baki suka ce da alamu Pyongyang ta shirya wannan sanarwar gabanin shugaba Trump ya yi wannan kashedi. a cikin sanarwar da ta fitar da safiyar yau Laraba a gogon Asiya. Kamfanin dillancin labarai na Koreya ta Arewa ya ce rundunar sojin kasar tana nazari cikin tsanaki wato na wani shiri na kaiwa yankin Guam hari da makamai masu linzami.
Daga China makwabciyar Arewa wato shugaban kasar Xi Jinping ya kira da dauki dukkan matakai da suka kamata domin a gudanar da aikin ceto da agaza waɗanda suka jikkata sakamakon girgizar kasa mafi karfi wacce ta faka wani yanki mai tsaunuka a lardin Sichuan a jiya Talata.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga Najeriya inda babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta kafa wani kwamiti da zai jagoranci babban taronta domin yin dubi kan tsawaita wa'adin kwamitin riƙon ƙwarya da Sanata Ahmed Makarfi ke jagoranta. An kafa kwamitin ne a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Delta Ifeanyi Okowa. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adam Elhikaya.
Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta kafa kwamitin da zai jagoranci babban taron jam'iyyar don karawa shugaban riko Ahmed Makarfi wa'adin mulki da zummar dinki barakar jam'iyyar bayan nasara kan sanata Alimadu Sharif a kotun koli. Kwamitin karkashin gwamnan Delta Okowa Ifeanyi da taimakon tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido zai shirya babban taro wanda zai kara wa'adin bisa tanadin mulkin PDP. Dattijin jam'iyyar Faruk Ahmed Gusau ya fito daga taron yana murmushi.
Shekara 16 ka heda a ce ka he 16 yana da shekara 16 ya isa komi ya zan bali. Shekara biyu zai ce zai ja dan shekara 16 so ya tara
wai ne dan shekara biyu
ayyabi shi ita ce shekara biyu kuma ya muce take
ma ja ce sannan ta zo ta kada ku zabe
wannan kaddara ce ta Allah in Allah ya kaddaro babu yadda zamu yi da karhin mu da komi karhin Allah ya himu.
Shugaban jam'iyyar na Arewa maso yamma Ibrahim Kazaure bai nuna rashin halartar jama'ar sanata Ali Sharif taron da cewa hakan zai iya kawo wata illa ba
saboda dukkan mu gidan mu daya uban mu daya uwan mu daya ba ma san mu rarrabu su dawo su kalli yanda jam'iyyar nan take yanda constitution din jam'iyyar nan yake su tabbatar da cewa makarfi yafi su gaskiya saboda haka durigimar da muke yi ai dan a hada kan idan da sun yi wannan da duk wannan abun ma da muke ciki yanzu da an yi shi tintini
manyan yayan jam'iyyar irin su Abdullahi Jalo da Inuwa Garba na ganin PDP ta kama hanyar murmurewa don fuskantar zaben 2019
a rashin aikin yi yawa a ƙasa mutane suna cikin la haula wala quwwata so ana neman canjin nan canjin dai ya zama daga sak sai chak daga chak sata
amma dai ba wai kana zargi ne shugaba Muhammadu Buhari da cewa shi ma yana zargi ya irin yanda aka yi wa PDP zargi bane
aha ba Nasiru kaman baka gani an sa members na ICPC mutum biyu an same su da laifi sun yi sata a cire sunan su
mu jam'iyyar PDP har yanzu babu mutum ɗaya da ya fito yace bare ya fada da jam'iyyar APC ko ya fada da shugaba Muhammadu Buhari har yanzu fadan da yake fama da ita fadan yan APC ne yan waza fadan wanda suka yi maja ne ko majagala tare gashi yanzu mai makon APC all people congress da dawo all people confused
ko dai PDP za ta murmure a ra'ayin masu sharhi tsarin ta zai sha bamban da na lokacin da ta yi mulki tsawon shekaru 16 da rinjaye a majalisar gwamnoni da majalisun dokokin tarayya. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya.
To kafin mu je ga shirin ciki da gaskiya bari mu shakata da wannan waka.
Saba sirraba sun zarta shiga uku kullun rujuma suke yi da juna sai in fada muku sun dauda na sani kuma ke ya ce alasa buga na batuna da sudan sai in ga ya muku su sun yi kasassafa sun raba sun zarce shiga uku kullun rujima suke yi da juna sai in fada muku sun dauda na sani kuma ke ya ce alasa buga na batuna karamu yardar zancen yan baka rudi ne yaudara ce a ce maraba ma daukaka duk masu fadin haka mai yasa su ba sayin haka gansa don kule mun lura lalle su suna san juna United ma aka ce musu tun kafan yawa zamu yi me zamu ga ya musu balle fatin kasa duniya kabba ta iya musu sun zauna lafiya mun gane su ma dai suna san juna
Allah karfe 3 na tsakar dare ne da minti 13 a nan Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Akwai wani dan karamin gari mai suna Zirami a jihar Bauchi. Garin na Zirami wanda yake karamar hukumar Giya ɗaya wasu za su iya bayyana shi da cewa ƙauye ne ba gari ba saboda dan karamin wuri ne. A lokacin gwamnatin Malam Isa ya guda, Zirami na ɗaya daga cikin wuraren da aka mayar ƙasashen hakimai wato gunduma. A bayan da masarautar Zirami ta zamo ƙasar hakimi, an kai kotu ta shari'ar musulunci a wannan gari, abinda mutane suka yi marhabin da shi bisa tsammanin cewar an matso musu kusa da shari'a. To amma ba a jima ba mutane da dama suka fara bayyana takeicin kai kotun da aka yi zuwa wannan gari na Zirami. Dalili kuwa shine alkali Sani Musa da aka kai wannan gari. Mutane da dama a Ziramin sun ce ko ƙara ba sa son kaiwa, domin kuwa a yawancin lokuta da wanda ya kai ƙarar da wanda aka kai ƙarar duk ana tattara su a kulle, kowa a cikinsu sai ya amayo kuɗin beli ya ba wannan alkali. Kuma suka ce ba wai rasidi ma ake basu ba, balle su san cewar dubban kuɗaɗen da ake karɓa daga hannunsu suna shiga aljihun gwamnati. A dalilin wannan ne a watan Yuni na shekarar 2016, mutanen da wannan abu ya dame su a Zirami suka yi hayar lauya, wanda ya rubuta musu takardar kuka zuwa ga alkalin alkalai ko Grand Kadi na jihar Bauchi game da irin cin zarafi da tozartawa da kuma danna haƙƙi da suka yi zargin cewar alkali Sani Musa yana musu kiri da muzu. Mutanen na Zirami sun yi kwafin wannan takardar kuka tasu ga babban jojin jihar Bauchi da shugaban ƙungiyar lauyoyi ta jihar Bauchi. da ma'aikatar kananan hukumomi da al'amuran masarautu ta jihar Bauchi, da majalisar sarkin Katagum, da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa, da kuma hukumar sauraron koke-koken jama'a ta Najeriya. Yau watanni 13 da tura wannan takarda ta su, babu wani matakin da suka ce alƙalin alƙalai na jihar Bauchi ko Grand Kadin ya ɗauka game da wannan batu na alƙali Sani Musa da mutanen Zirami. Haka su ma sauran waɗanda aka tura musu kofi na wannan kukar, babu wanda ya kai ɗauki mal'ummar garin Zirami. Kuma duk da cewa sabuwar gwamnatin jihar Bauchi ta jam'iyyar APC ta barista MA Abubakar ta rushe waɗannan ƙasashen hakimai da gwamnatin Isa ya guda ta ƙirƙiro, har yanzu ba a ɗauke wannan kotu ta alƙali Sani Musa da ke zama a fadar sarkin Zirami ba. Mutanen garin sun ce magatakarda wannan kotun ma, wato rajistra, ƙanin shi alƙali Sani Musa ne. Yau za mu fara taɓo wannan batu na mutanen garin Zirami da alƙali Sani Musa. Lauyan da yake wakilta waɗannan mutane da suke zargin kotun ta Zirami cewar tana ci musu mutunci da gallaza musu tare da haɗin kan sarkin Zirami shine Mamman Lawan Yusufari.
Gaskiya ne mun rubuta wannan koke takarda da take ɗauke da sunan ofishinmu na lauyoyi Mamman Lawan Anko Yusufari Chambers. Kwanan watan nan kuma haka ne 6/6/2016. Mun rubuta koken nan ne ga alƙalin alƙalai na ɓangaren shari'ar musulunci, wato Grand Kadi na jihar Bauchi. Kuma mun kai kofin wannan takarda zuwa wurin alƙalin alƙalai gabaɗaya na jihar Bauchi, wato Chief George, akwai shugaban lauyoyi na Bauchi, akwai hukuma ta ƙananan hukumomi da al'amuran sarautun gargajiya, akwai masarautar Katagum, akwai National Human Rights Commission, wato hukuma mai kula da haƙƙin ɗan adam, da kuma Public Complaint Commission. Waɗannan an yi musu kofin takardar nan. Takardar nan mun aika ta ma Grand Kadi a madadin shi Alhaji Ma'azu Garba da kuma wasu ma mutane waɗanda suka wato kasance su ma sun yi tarayya da shi a cikin matsalolin da yake tattare da shi. Matsaloli ne wato na harka ta shari'a, wadda ita wannan kotu ta Zirami ta shari'ar musulunci take yi waɗanda mutanen nan ba su ji daɗinsu ba. Ita kotun wato a takardar da muka rubuta mun yi bayanin cewa sabuwar kotu ce, kuma dagacin garin ya samu ci gaba ya zama hakimi a lokacin mulkin Isa ya guda lokacin yana gwamnan Bauchi. Da aka yi wannan kotu, mutanen gari suna murna cewa adalci ya zo kusa da su. Idan suna da wasu matsaloli ba sai sun yi doguwar tafiya ba, nan kusa nesa ta zo kusa kenan, za su zo su gabatar da kokensu a warware musu. To amma ba daɗe ba sai ya zamanto murna ta koma ciki, domin alƙalin wannan kotu a rahotannin da muka samu daga wurin waɗanda muka rubuta takarda a madadinsu ya zamanto baya dadada musu. Za ma iya cewa a bayanin da suka yi yana ƙuntata musu, domin yana yin abubuwan da suke takura su, suke tsorata su, suke musguna musu a rayuwarsu. Wannan ya sa muka ga bai kamata a ce kotu da aka kawo ta domin adalci ba, domin mutane su samu walwala ba, ya zamanto kuma ita ce za ta zama musu dalili na tsoro ko baƙin ciki ko tashin hankali ba.
Wani irin takurawa ko musgunawa wannan alƙali yake musu?
Koke dai na farko da muka samu shine idan aka zo shari'a wani abun bai taka kara ya karya ba, kawai sai ka ga alƙali ya tura mutane an ji an rufe su. To kuma ka san ita shari'a kashi biyu ce, akwai shari'a ta laifi, akwai shari'a ta haƙƙi. Shari'a ta laifi ce idan aka samu mutum da laifi ake yanke masa hukunci na ɗauri ko kuma ya biya tara ko duka. Idan ya zo inda mai beli, in kuma laifin ba babban laifi ba ne, sai a bada beli. Ko babu wani da ya zo ya nema ko lawyer, alƙali da kansa zai iya duba ya ga ce ya kamata in bada shi beli, a samu mai beli ya karɓe shi. Duk lokacin da za a dawo kotu ya zamanto ya zo, in bai zo ba ne to da matsala. In ba irin wannan ba, in dai magana ce ta haƙƙi, misali Malam Muhammadu ya kawo ƙaran Malam Musa cewa yana neman haƙƙin kuɗinsa kaza da yake bin sa bashi bai biya shi ba, ko kuma a'a Malama Zahara'u ta kawo ƙaran mijinta Malam Abubakar kan cewa baya ciyar da ita, ko kuma a'a yana musguna mata, ko kuma a'a tana neman a kashe auren tsakaninsu. Irin waɗannan shari'u na haƙƙi ba kasafai za ka ga ana tura mutum gidan yari ba. Amma a wannan koken da muka samu sai ya zamanto alkalin nan yana amfani da dama daga anzo buni-buni sai ya ga an tura mutun gidan yari.
Kuna da hujja akan wannan zargi?
Kwarai kuwa, ai takardar da muka rubuta ta dauki bayanai muhimmai waɗanda za su bada misali na abubuwan da mutanen da muke wakilta suke koke akai. Misali na farko da muka bada, akwai wata shari'a tsakanin wani malami mai suna Jauro Gando, yana yin shari'a tare da wani manukaran laji. Suka je gaban wannan kotu, alkali ya tura dukkan su biyu zuwa prison da take Azare, gidan yari da take Azare, dukkan su biyu ya tura su. Akwai wata shari'a, misali na biyu da muka bada, tsakanin Dama na Bello da Yawo Adamu. Alkalin ya tura Yawo Adamu gidan yari yayi kwanaki a wurin. Misali na uku da muka bada shine wata shari'a da dan musu ne aka yi tsakanin mutane haka cacar baki tsakanin Gagarau da wani mai suna Usman Alhaji Damana. Alkalin ya tura Gagarau zuwa gidan yari a Azare sai da yayi kusan wata guda tukunna aka samu bailin sa. Gagarau din nan kuma rahoton da muka samu ma ya nuna cewa shi yana da miskini ne. Akwai misali da muka bada na hudu, wani mai suna Julie Buhario, aka bada rahoton ya da kimatarsa ya kuma saketa a wani gari, wani kauye da ake kira Jarmawo. A wannan garin, a gaban dagacin garin, ya saki wannan matar bayan ya daddake ta. Aka yi wata takwas da yin wannan, sai matan nan ta samu ta yi wani auren, ma'ana wato ta gama iddanta kenan a shari'ar Musulunci, tunda an ce ko jini uku ne idan ba ciki gare ta ba. To kwazan bayan an yi wannan auren, sai mijinta na dawa, to Julie, sai ya kai maganar nan gaban kotu ta Zirami, gaban alkalin nan da muke korafi a kansa, alkali wato Sani Musa. Maimakon da yana da wata magana ya koma can gaban dagacin ƙauyen inda aka yi, sai ya kaucewa wannan, sai ya dawo wurin alkali. Yana zuwa wurin alkali ko alkali ya aika da aka ce ai an yi saki a gaban dagacin Jarmawo, sai ya tura ya ce duk a kawo waɗanda suke cewa sun yi shaidan wannan sakin a je a kawo su.
To a cikin shirin namu na gaba, idan Allah ya kai mu, za mu ji bayanin irin abubuwan da aka ce alkali Sani Musa ya yi wa mutanen garin na Jarmawo, da aka ce a ji a kawo su waɗanda su suka shaidi inda aka yi aka saki wannan mata. A huta lafiya.
Malam Yira, sai mu ce kai ma ka huta lafiya. Yanzu sai sharhin jaridin ƙasar Kamaru.
Za mu fara sharhin jaridin namu ne da jaridan Informatin, anda ta ruwaito mana cewar ‘yan ƙasar Jamhuriyar Kamaru mazauna a nahiyar Turai sun halarci wani biki da aka gudanar a birnin Paris na ƙasar Faransa. Kasancewar uwagidan shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Chantal Biya ta samu lambar yabo wajen anda suke gudanar da kyakkyawan mulki a nahiyar Afirka. Sai kuma jaridan The Star ita kuma ta labarta mana cewar jagoran adawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Nijon Burundi ya ce ‘yan ɓangaren Ingilishin kasar za su yi taro da su na ganin anda za su bullowa shugaban kasar Musta Biya wajen yanda ɗaliban wannan ɓangaren za su koma karatunsu, kasancewan shekara guda kenan da suka ki gudanar da karatunsu a wannan ɓangaren. Sai kuma jaridan Integration, anda ita ma ta shaida mana cewar ‘yan kasar kamar mazauna a ƙasashen wajen kasar, musamman ma ‘yan ɓangaren ‘yan awaren Ingilishin kasar, yanzu dai sun shiga wani hali domin sun gaza cimma burinsu wajen ganin sun wargaza zaman lafiyan da yake ƙasar ta Jamhuriyar Kamar, musamman ma ga masu jin harshen Faransanci da kuma Ingilishin sarauniyar Ingila. Sai kuma jaridan Premier Air, anda ita ma ta hango mana cewar ƙananan bankuna a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, kasancewar ba sa samun damar gudanar da harkokinsu, musamman ma wajen tura kuɗaɗe, tunda kamfanonin wayar hannu suka shiga gudanar da wannan ayyukan, yanzu dai komai nasu ya taɓarɓare. Sai kuma jaridan Independent, anda ita ma ta tsegunta mana cewar yau sama da shekara guda kenan da shugaban kasar jamhuriyar Kamaru yake nema ya gyaran fuska a gwamnatin sa musamman ma ta bangaren ministocin kasar da kuma daraitar jana na ma'aikatan gwamnatin kasar domin yanzu haka gwamnatin tana tafiyar hawainiya jaridan Kalara kuma ta hango mana cewar sabon daraitar jana na gidan talabijin din kasar jamhuriyar Kamaru CRTV Charles Dongo zai fada ragar hukumar binciken kwakwaf na TCS masu kwato kudade daga hannun barayin gwamnatin kasar ko wanda suka yi rubutu ciki akai sai kuma jaridan Du Sahel tarihin kasar jamhuriyar Kamaru anda ita ma ta ayyana mana cewar mutane tare ne suka sheka barzawo a harin kunan manyan wake da wata matashiya yar kungiyar Boko Haram ta kai a garin Erokosam kauyen yana da murabba'in kilometer 5 ne daga garin Amtide a jihar Arewa mai nisa zamu kammala sharhin jaridun namu da jaridan La Meteo anda ita ma ta zayyana mana cewar kamar akwai lauje cikin nadi tunda shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musta Biya ya hana wa prime minister kasar Filimon Yang zuwa hutunsa yanzu dai duk waɗansu masu rike da madafan ikon kasar cikin su ya dori ruwa Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
ta yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ba mana akan na'ura
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya America sunana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe Nigeria muna godiya mutanen karamar hukumar guru da professor Shafiman malamai da ya sa mana ci gaba na six performance wannan ci gaba ne na harkar noman kifi wanda ana nan kan wajen form wajen mutum 320 wanda za su samu wannan harkar kifi wannan harkar kifin kuma albarka ne kuma ci gaba ne wanda kuma majority su samari ne masu zaman banza aka sa su a wannan harka sun je ana training din su kuma an zo za a ba su kayayyaki na kifi
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na gangar bacci da kamar kuma ta balija tara ba tare da Najeriya da farko muna yi wa al'ummar kasar Kenya fatan za su yi karfi sakonni ko in ce sakamako na wannan zabe a bisa ga girmamawa domin zaman lafiyar kasar su baki daya da fatan Allah ya sa a yi wannan zabe na kasar Kenya lafiya a kuma karshe lafiya da fatan Allah ya ba mu shugabanni adalai masu kishin kasa da talakawan su a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya na gode mai magana Aminu Shayi na garin Garkace da karwar kuma ta Balija Taraba tare da Najeriya Radio Amurka Shanjima
Assalamu alaikum mai magana Ahmadi na mai fati kofar tasha je ga kristan Najeriya biyo ai ku isa bisa ko na ga waɗanda suka yi gudanar da zanga-zanga a birnin Abuja na kira ga shugaba Buhari ya yi murabus to lalle ne suna da yancin zanga-zanga amma mu sani ba za su ranzana mu ba muna nan mu daram sai Buhari da haka mu fatan da muke masa ta alferi Allah shi ba shi lafiya ya kawo shi gida lafiya kuma shekara ta 2019 ba wanda zai mu zaba sai Buhari muddin ya tsaya nagode
yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari labarai a takeice
Kenya an fara gida ƙuri'u da aka kada a zaben shugaban ƙasa a karawar da aka yi tsakanin gidaje biyu masu tarihi a mulkin ƙasar. Kenya dai ta yi ƙaurin suna kan tarzomar bayan zabe. Shugaba Uhuru Kenyatta yana kan gaba da kashi 55 cikin 100 yayin da abokin karawarsa Raila Odinga yana da kashi 44 cikin 100 bayan da hukumar zaben ƙasar ta saki sakamakon farko na ƙuri'u da aka kidaya jiya Talata. An yi wannan kiyasin ne bayan da aka kida ƙasa da kashi 1 cikin 4 na ƙuri'u da aka kada a rumfuna 41,000 na ƙasar. A karo na 8 shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya tsallake rijiya da baya a wani sabon yunkuri na cire shi daga kan kujerarsa. Ba muhawara na tsawon sa'o'i 5 wakilai 195 su kike amincewa da kudirin da yan hamayya sai gabatar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi a wannan rana amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da caji wato uke na agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokanan aikin mu in Allah ya da wasu sabbin rahotanni. Kada a manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin sai kuma injiniyanmu malama Zainab Abdulrahman Muhammad Lalo ke cewa ku ne lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.